ضلالة وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kada ya cancanta a bauta masa. Muna masa godiya cikin ikon sa da yaddarsa ya bamu dama za mu ci gaba da karatu na wannan littafi mai albarka, Mukhtasaru Kitabi Shari'a, littafin da Al-Allama محمد بن حسين الأجري رحمه الله تبارك وتعالى والله فأسأل إنسا واندا مكي قبل تدشي أولنا مسلا شمي البركة يو وني نأوك أتكمة ذو الحجة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو إير الإليه دا أربعين دا بقوي ياي دي دي دا إشرنغ وتنبيار دبو بيو دا إشرنغ شدا أكير جميلة ديا وانو كماشيني دار سمو نبيار أتكمة للتافي. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai, ya kuma ba mu ikon aiki da daidai. Da yake muna cikin kwanaki masu girman nan na farkon watan Zulhijja, ina ƙara tunatar da ƴan uwa na musulmai muhimmancin yawaita ayyukan alkhairi wanda Allah madaukakin sarki ya ba mutum dama a cikin waɗannan kwanaki masu girma. Malamai kowane lokaci idan lokacin falalar abu yayi za ka ga suna ta kwadaitar da mutane, kuma kwadaitarwa wannan ba zai hana wancan ya kwadaitar ba, kwadaitarwa wannan ba zai hana wannan ya kwadaitarwa ba, saboda haka za a yi ta yi, wani ya ji na wancan, wani ya ji na wancan, wani ya ji na wancan, ya ji na wancan kuma ya ƙara ƙaimi. Don haka ina jan hankalin ƴan uwana musulmai a cikin waɗannan kwanaki da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ma min ayyamin al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah fiha al-amal as-salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr. Annabi sallallahu alaihi sallama ya ce babu wasu kwanakin wuni, babu wasu wuni wanda Allah madaukakin sarki ya fi son ayi aikin alheri a cikin su kaman waɗannan kwanaki guda goma. Falalar Allah madaukakin sarki ta yawaita a cikin kwanakin, don haka kowane aikin alheri Allah yana son sa, babu wani aiki na jefarwa in dai sunansa aikin alheri ne. Kowa kuma da damar da Allah madaukake bashi lokacin da wani yake da dama da zai yi ta karatun alqur'ani, wanda bai iya karatun alqur'anin ba amma zai iya sauran zikirori da suka zo a cikin littafin Allah ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama. Wani a dukiyar da zai ciyar da masu ƙaramin ƙarfi, wani ba shi da dukiyar amma kuma Allah madaukakin sarki ya hore masa damar yayi ibada, yayi ta ayyukan nafilfili wanda ya samu dama, kuma nau'in su kala-kala duk wanda mutum ya samu dama yayi. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware wani aiki daga wani aiki ba, al-amalu salih dukkan aiki na gari. Daga cikin mafi girma aikin nagari da ake so a yi a cikin waɗannan kwanaki akwai yawaita ambaton Allah, saboda abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce afdalu ayyamid dunya al-ayyamul ashr fa aktharu fiha min at-tasbih wa at-takbir. Manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce mafi girman kwanakin duniya duka su ne kwanakin nan guda goma na farkon watan Zulhijja. Annabi ya ce ku yawaita subhanallah da Allahu akbar a ciki, keɓancewa da kiran sunan zikirin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yana nuna maka yana daga cikin mafi soyuwar abu a wajen Allah a cikin waɗannan kwanaki a yi ta ambaton Allah madaukakin sarki. Mafifici cikin ambaton Allah babu kaman karatun alqur'ani, da kuma duk wani abin da ya tabbata na zikirin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ko sunan annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan yasa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda, idan waɗannan kwanakin suka shiga har cikin kasuwa suke shiga suna tunatar da mutane yawaita ambaton Allah, suna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu, dan mutane su tuna waɗannan kwanakin ba kwanaki ne da ake so a yawaita ambaton Allah subhanahu wataala. da haka ina jan hankalin ƴan uwana wajen yawaita aikin alkhairi duk abin da mutum ya samu dama a cikin kwanakin daga cikin aikin alherin da ake so akwai azumi domin azumi yana daga cikin mafi girman ibada da Allah madaukake yake so idan mutum ya samu dama zai yi azumtan waɗannan kwanaki tun daga ɗaya har zuwa tara ga wata wajibi ne ƴan uwana almajirai masu karantarwa su rinka komawa zuwa maganganun malamai magabata ba zai yi wuɗan ƙaramin almajiri iri na da irin ka kawai da na ga wani hadisi guda ɗaya na kalli zahirin hadisin kawai ba zan koma in ga ma'anonin sabon malamai ba mai hadisin yake karantarwa kawai sai in zaruru ga in je kawai in hana mutane aiki alheri na ga wasu matasa na san ƙoƙarin su ne da son sunnar annabi alaihi salatu wassalam amma sai suka kauce hanyar daidai suna cewa wai ba daidai ne ya azumi tara a cikin waɗannan kwanakin ba wai kai azumi tun daga ɗaya zuwa tara wai ba daidai ba ne me ya hujjar su wai annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito annabi ya yi ba saboda haka wai sai dai kai yau kai gobe haka da gwani yana cewa wai kai yau kai gobe kai jibi kai gata ka tsallake kai yau ka bari gobe jibi kai gata wai irin azumin annabi Dawud wanda kaga inda tambayarsa aka yi aka ce to irin wannan ɗin da ka ce a yi a cikin kwanaki taran shin kana da hadisi karar cewa manzo Allah ya yi haka ya yi ɗaya ya tsallake ɗin a cikin kwanaki taran da aka samu ba ka da hadisi a kan wannan an tambaya a Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah aka ce masa shin mutum zai iya azumtan waɗannan kwanakin guda tara tun daga ɗaya har zuwa tara sai ce bawan Allah yanzu bai ishe ka ba faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama babu wasu kwanaki da Allah ya fi son aikin alheri a cikin waɗannan kwanakin guda tara yanzu baka san azumi kai aikin alheri ba ne sai an gaya maka cewa da azumi a ciki ai ba sai an gaya maka ba ka sani cewa azumi aiki ne na alheri saboda haka kuskure ne a kafa hujja da wannan cewa na Aisha radiyallahu anha ta ce bata taba gari annabi sallallahu alaihi wasallama ya azumci kwanakin duka ba to asalin maganar hadisin al-Imam Muslim ya fitar da hadisin da sunan da al-Imam Ahmad cikin Musnad da al-Imam Tirmidhi idan ka bi lafazin hadisin kowane azumin ba za ka yi ba a cikin kwanakin in dai zahirin abin da hadisin da lafazin sa ka bi to sai dai ka bar azumin gaba daya in baka koma wajen malamai sun gaya maka cewa me ake nufi da shi ba Nana Aisha radiyallahu anha take cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'iman fil ashri qattu sai ce ni ban taba gani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi azumi fil ashri a cikin kwanakin nan goma ba qattu ko sau daya ni ban gani ba haka Nana Aisha take ban ga annabi ya yi azumi a cikin kwanakin nan goma ba ko daya ban ga ya yi ba to in har Nana Aisha cewa ta yi ba ta ga ya yi ba kai kuma shine hujjar ka na cewa ba za a yi ba to ai ba za ka yi kwaɗe ba ne har na arfa ma ba za ka yi ba kuma ga hadisai na manzo Allah ya ce a yi a wata riwaya ta ce lam yasimu al-ashr qat annabi bai taba azumtan kwanakin nan goma ba haka wata riwaya Nana Aisha Allah ya kara masa yadda ta ce to sai malamai suka ce to me Nana Aisha take nufi da wannan maganar ne kam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai azumci goma nan ba wasu suka ce abinda Nana Aisha take nufi da wannan maganar sai tace ita bata gani ba dan in tace lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasa'iman fil ashr ban ga yana yin azumi a cikin kwanaki goma nan ba kenan ita ko ɗaya bata gani ba suka ce to rashin ganin Nana Aisha radiyallahu anha ba fa shi dai hukunta cewa manzo Allah ba yin azumin ba domin a cikin kwanakin Nana Aisha radiyallahu anha a cikin kwanakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tara Nana Aisha kwana ɗaya take da shi sauran takwas din dubba nata bane in ba a ƙarshe ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da Sauda bintu Zam'a ta ɗauki kwananta guda ɗaya ta ba wa Nana Aisha sai Nana Aisha take samun kwana biyu sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallama banda Sauda an daina rabin kwana da ita su kuma su samu bakwai Nana Aisha ta samu biyu to sai take ban ga manzon Allah yana yi ba a cikin waɗannan kwanakin fa zai yiwu an yi kwanaki da yawa a ɗakin wasu matan Nana Aisha bata sani ba annabi ya yi azumi ko bai azumi ba kuma zai iya zama ya dace da lokacin manzon Allah ya bar wasu dakunan matansa kuma sai ya tafiya har ya dawo kafin ya ji dakin nan Aisha kenan za a iya samun kwana 15 ma wata rana in an hada da wata tafiya da ta samu annabi ya zama ni cewa Aisha ba ta ga manzon Allah ya zo dakin ta ba to ina za ka san cewa duk manzon Allah ya azumi ko bai ba cewa ita ba ta gani ba ba kore annabi ya azumi shi yasa wajen malamai ma asali su barin abu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi baya zama dalili na hujjar bari domin manzo Allah zai kwadaitar da abu yi ta kwadaitarwa amma sai aga kuma shi bai yi ba ko dai bai samu zarafin yi ba ko ko manzon Allah yakan kiyin abu ya samu damar yi amma sai ki dan mutane su bayyana cewa wannan abu ba wajibi bane duk wannan ya faru a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ga annabi na Aisha tace ita bata taba gani annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumi a cikin kwanaki 10 nan ba amma sai ga ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yasumu 9 dhil hijja wa yawm ashura wa thalathata ayamin min kulli shahri daya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama din kuma take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumtan 9 ga watan dhil hijja 9 ga watan dhil hijja da Allah tana cikin 10 nan ko bata cikin 10 tana cikin kaga kenan rashin ganin nan Aisha asali ba zai ma kore cewa annabi bai yi ba kaga kuskure na farko kenan kuskure na biyu muqaddara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka bai yi ba baya zama dalili na bari tunda dai ya ce bi ya umarce mu da ayyukan alkhairi ya ce mi kai bai ga watan da Allah madaukakin kwanakin da Allah madaukakin sarki yake so ai aikin alkhairi ba kamar kwanakin nan guda 10 duk mutum ko ya san cewa azumi yana daga cikin mafi alherin aikin da Allah madaukake yake so da haka shi yasa duk malamai magabata suka tafi akan cewa sunna ce mustahabbi ne abun so ne mutum ya dauki azumi tun daga ranar 1 ga wata har zuwa 9 ga wata mustahabbi ne wannan magabata duk sun nasanta a gogaran su shi yasa zamu ga daga cikin irin wannan ne النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ما بيبيتن ازمي بايان رمضان النبي يجي شهر الله المحرم شيني وتن الله المحرم ما بيبيتن ازمي بايان رمضان النبي يجي شيني وتن المحرم اما كما نانا عائشه الله يقرا متى يدا تتي ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل صيام شهر قط الا رمضان وما رايته في شهر اكثر صياما منه في شعبان نانا عائشه تتي بن تبا غني النبي صلى الله عليه وسلم يا تشكا وان وتا غدا ينا ازمي با تشف تشف ان با رمضان با بنغا كما ازمن وتان دا النبي يكي يويتا ازمي ا cikin sa ba kaman sha'ban kuma fa shi manzon Allah din shine yace afdalu siyami ba'd ramadan shahru llahi muharram yace mafifici mafi falalar azumi shine a watan muharram amma kuma ba a watan muharram din aka ga yafi yawaita azumi ba a wani wata ne a watan sha'ban yanzu wannan sai kore falalar cewa azumi a watan al-muharram yafi falala shi yasa yasa har wasu malamai suke da sabani akan to wai da watan al-muharram da watan sha'bana wanne yafi falala wajen azumi wannan annabi ya ce shi yafi falala da bakin sa wannan kuma an ga yafi yawaita azumi a cikin sa wai wanne yafi jumhurun malamai da gaskiya akwai al-madhahibul arba'a duka Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal suka ce azumi a cikin watan al-Muharram yafi falala akan Sha'bana suka ce saboda rashin yin azumin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al-Muharram ba zai kore abinda Annabi ya faɗa da bakin sa ba domin akwai zarufa suna zuwa suka ce yawanci Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawaita tafiye-tafiye a cikin al-Muharram wanda bai cika yi a cikin sha'bana ba saboda ramadani ya kusan zuwa baya tafi-tafi amma galibi tafi-tafiyansa yana a cikin al-muharram to kaga matafi azumin farilla ma an ce ya ajiye ba dole bane ballantana azumin nafila suka ce kuma abin nan awarid da yawa suna iya zuwa uzurori da yawa suna iya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda zai sa bai yi azumin ba dan haka suka ce watan azumin watan al-muharram yafi falala akan sha'bana duk da sha'bana manzon Allah an ga yafi yawaita azumi in banda kamar al-imam al-azuri da wannan littafi da ibnu rajab al-hanbali a cikin hanabila su suke ganin cewa
su saboda aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi a cikin Sha'ban suna ganin watan Sha'ban yafi suka ce suna ganin kuma abin da yasa saboda shi kamar rawatib ne kamar sallolin rawatib kafin azhar da bayan azhar da bayan magariba da bayan isha da raka'atul fajr suka ce ai waɗannan nafilin sun fi falala akan sauran nafilin da ba su ba saboda suna kusa da farilla suka ce to shi ma Sha'ban saboda yana kusa da farilla ta azumi shi yasa wannan falalar amma malamai duk wannan kiyasin nan suka ce ai kiyasi ba a yin sa din ba inda nassi bayan nassi yazo annabi ya ce afdalu siyam ai na kiyasa ma annan ba a yin kiyasi inda nassi da haka malamai suka ture maganar su suka ce azumur al-muharram yafi falala akan na Sha'ban duk da Sha'ban manzon Allah ya faɗa azumi saboda uzurori suna iya zuwa ko manzon Allah kan iya barin abu dan mutare su gane ba fa wajibi bane ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa sallah da daddare a ramadana ya fara fitowa har kwana uku a na hudu ko a na uku ne bai fito ba yace kuma sahabbai da sadari yace naji zuwan ku naji taruwar ku abinda ya hana ni in fito khashishu an tufrada alaikum naji tsoran kar a fallanta muku ne kaga kenan hakan fa ya halatta a taru sunna ce a taru ai sallar jama'a sallar nafila qiyam ramadan sallar tarawih ko tahajjudi amma annabi ya fara ya bari dan jin tsoran ka a farlanta mutane irin sa ne malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta maganar kar a sha ruwa a tsaye an yi ta ruwa manzo Allah ya hana sha ruwa a tsaye amma sai aka ga kuma shi ya sha sai malamai suka ce abinda yasa wasu daga cikin malamai suka ce dalilin da yasa manzo Allah ya sha dan a gane halin nan da ake ba na haramci bane makaruhi ne shi yasa ya aikata dan mutane su gane ba wai haramun bane to kaga ayyukan aikata aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da wasu fofi da yawa yanzu annabi alaihi salatu wassalam kadan ne aka ruwaito cewa yana yin abin nan yana yin salatu duha amma duk malamai sun taba akan cewa sunna ne kullun kai salatu duha amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata su ma cewa ta sauraita ga yayi kene ya nuna ba kullun yake yi ba amma kuma sunna ne kai ka dauka kace ko da zaka kullun ya halata kenan dai abin da nake so mu fahimta anan shine kuskure ne kawai ka karanta wani zahirin hadisi kai kadai a daki kurun shikenan sai ka fito ka zo kana hana mutane aikin alkhairi ka duba ka rinka karantawa ka ga me malamai suka ce magabata akan wani hadisi shine ma'anar cewa bin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar magabata na kware da haka azumi aikin alkhairi ne ya halatta mutum in ya ga zai iya azumi tun daga ranar 1 ga wata har zuwa 9 ga wata sai iya yi wanda bai sami iko ba yayi gurgudan iko wanda bai sami iko ma kar dai yayi wasa da azumin ranar arfa saboda shine fufala a cikin dukkan kwanakin shine fufala a cikin dukkan kwanakin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa a tasibu ala Allah an yukassara sanata allati qablahu wa sanata allati ba'da abin da nake fata Allah madaukakin sarki ya zama yayi kankare zunubi ya kankare zunubi na shekarar da ta wuce da shekarar da za ta ba samu wani azumi guda ɗaya da manzon Allah ya faɗi falallan kafaran shekara biyu akan sa ba sai azumin arafa ina roƙon Allah madaukakin sarki ka dukkan nau'ikan ayyukan mu baki da duk abin da zamu yi kuma Allah ya sami domin sa zamu shiga cikin littafi kai tsaye insha Allah ina kyauta da zaton muna gabar da malam yake kafa hujja da ayoyi akan wajabcin haduwan kai da nisantar rabuwa da Allah madaukakin sarki ya kawo a cikin alqur'ani inna ma laiki cewa qala muhammad ibn husayn ina ji anan zamu tashi ko qala muhammad ibn husayn rahimahullah fa hal yakunu min albayani ashfa min hadha inda man aqala anillahi ta'ala وتدبر ما حذره به مولاه الكريم من الفرقة ثم علم رحمنا الله تعالى وإياكم أن الله تعالى قد علمنا وإياكم في كتابه أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء ويهدي من يشاء جعل الله عز وجل ذلك موعظة يتذكر بها المؤمنون فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة ويدعون المراء والخصومات في الدين ويتبعون ولا يبتدعون Malam Muhammad al-Husayn al-Aduri yake cewa waɗannan ayoyi da na kawo shin akwai wani bayani da yafi warkarwa kaman su ga dukkan man aqala anillahi ta'ala duk wanda ya hankalta akan maganar Allah wa tadabbara yayi tunani akan ma hazzarahu bihi maulahul karim abinda ubangijinsa mai girma ya tsawatar akan sa min al-furqati na rabuwa ai wato malam yace babu wani dalili da kake bukata da yafi wannan domin dalilan a fili suke Allah madaukakin sarki ya hana al'umma ta rinka rarrabuwa ya umarce ta da haduwa ne akan littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace fa ma'lamu sannan ku sani rahiman Allah ta'ala wa iyyakum Allah ya ji kanmu ni da ku an Allah ta'ala yace hakika Allah madaukakin sarki kat a'lamana ya sanar da mu wa iyyakum da ku fi kitabi a cikin littafin sa annahu labudda cewa ba makawa min an yakuna likhtilafu dole sai an samu sabani baina khalqihi tsakanin halittarsa Allah ya fada ba makawa sai an samu sabani li yudilla man yasha'u dan Allah ya batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha ya kuma shiryar da wanda ya ga dama ja'ala zalika maw'izatan liyatadhakkara biha almu'minuna kuma ya sanya wannan dan masu imani su azantu ya zama musu gargadi da za su azantu da shi fa yahdharuna alfurqa sinisanci rabuwar kai wa yalzamuna aljama'a sulazumci haduwar kai wa yad'una almira'a walkhusumati fi ad-dini subar jayayya da husuma a cikin addini wa yattabi'una sibi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi wa la yabtadi'una kada su kirkira anan malan yana nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana a fili cewa wajibi ne mu hada kanmu kuma wajibi ne mu san rabuwa amma kuma Allah madaukakin sarki ya wajabta dole sai an samu sabani a cikin wannan al'ummar baka isa ka dage sabani a cikin wannan al'ummar ba saboda Allah ya hukunta dole sai ya faru dole sai an samu sabani Allah madaukakin sarki zai san ya sanya sabani a cikin wannan al'umma dole sai ya faru kuma ta haka ne Allah madaukakin sarki zai batar da wanda ya ga dama ya shiryar da wanda ya ga dama a cikin sabanin da za ku yi wasu su shiryu wasu kuma su bata duk lokacin da aka samu sabani mun faɗa ba sau ɗaya ba a baya sabani ba shine matsala ba tunda sabani dole ne yadda kake ganin ake da sabani a cikin fahimtar rayuwa to haka ake da samun ake samun sabani na fahimta a cikin nassosin alqur'ani da hadisan annabi alaihi salatu wassalam inna ga wani irin suturar da yake sawa wani shi kuma ba suturar da ya tsana irin wannan haka Allah madaukakin sarki ya sanya musu wani irin adon da wane yake yi shi kuma ba irin sa yake so ba wani gidan da zai je ya gina irin sa yake so ya kashe makudan kuɗi wani in ya gani sai ce a ana aikin banza anan ka duba irin kuɗin da aka kashe wannan aikin banza haka zai gani shi to yadda kake ganin mutane suna da bambancin fahimta akan gudanar da rayuwarsu to haka suke samun bambancin fahimta da wannan hankulan da Allah madaukake musu cikin nassosin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yake hukunta dole sai an samu sabani an fahimta ko to amma shi sabani idan ya zama kowa Allah ya nufa madogararsa ta gaskiya ce littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ma madogararsa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah madaukakin sarki zai ba kowa lada akan ijtihadin sa ba za a zargi wancan ba za a zargi wancan ba duk da cewa din inda aka samu dai ne yake kan dai to amma wanda ya kuskure din ma in dai ba son rai ya bi ba dalilai yawa cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimta ba son rai ba to ba zai zama abun zargi ba lada ma za a bashi to sai malam yake cewa tunda al'umma Allah madaukakin sarki ya wajabta musu su nisanci rabuwa su hada kai yace to su bar musu almira Allah madaukakin sarki ba san mira'i asalin almira shine jayayya marar hujja wanda ba neman gaskiya ake yi ba Allah ya hana shi yace wa annabi sallallahu alaihi wasallama wala tumari fihim illa mira'an zahiran wala tasattabi minhum ahada to irin jayayyar da za a yi ta yin ta ba manufin a tattauna don a isa zuwa ga gaskiya ba da husuma wanda za ta kai zuwa ga wani ya ci mutuncin wani wani ya batanci wa wani duk wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki bai yarda ba musamman kuma a cikin addini abin da zai raba mu da wannan shine yace wayattabi'una wala tattabi'una su bi gaskiya su bi littafin Allah da sunnar annabi kada su kirkire nasu in za a kirkire to ku za a rabu za ka kirkire naka zai kirkire ai mun faɗa cewa Allah madaukakin sarki ya yi mu da hankulanmu kowa fahimtarsa a hankalinsa daban-daban ne in dai za ka kirkire naka zai kirkire na dole ku saba na buga wannan misalin a baya da ce inda yanzu sallah barin mutane aka yi aka ce kowa ya zaɓi yadda yake so ya yi sallah da Allah kanin garin sallah irin kala nawa za a fitar da Allah kala nawa za a fitar wani zai ce shi bai ga dalilin da za a yi uku ba a magariba zai ce baka shi bai ga dalili ba ko dai a yi biyu kamar yar uwarta asuba ko a yi hudu ko kamar isha'i da asar me yasa ita za a ware ta ita kadai a ce a yi ta uku wani haka zai ce wani zai ce maka lokacin da aka zo da asuba ai lokacin ne an huta an yi bacci an huta lokacin ya kamata a yi hudu kuma haka ba ne ai ce lokacin ya kamata a hudu saboda mutane sun huta shi yasa wajen malamai akwai ibada wadda ake ce da ta ghairu maqulatul ba'na ba a fahimtar ma'anar ta kwata-kwata kawai bi ake daga ciki suna kawo misalin sallah in aka ce ka faɗi me yasa aka ce magariba ayi uku asuba ayi biyu azhar ayi hudu la'asar ayi hudu insha ayi hudu ba za ka iya kawo ba wanda ya fahimci wannan abu haka Allah kawai yace ayi haka Allah yake so ayi an fahimta ko to kaga in har mutane za su bi ba za su kirkira ba to kai dai hadu sai malam yace fa in qala qa'il idan wani mai faɗa ya ce aina haza min kitabillahi ta'ala wai ina wannan magana taka a cikin littafin Allah kar kai mun magana babu hujja da kace Allah madaukakin sarki ya hukunta sai an samu sabani a cikin wannan al'ummar ina ne qila lahu sai a ce lahu qala Allah ta'ala fi surati hud Allah madaukakin sarki yace a cikin surati hud walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida da Allah ya ga dama da ya sa al'umma sun zama al'umma daya amma wala yazaluna mukhtalifin ba za su gushe ba suna fafani illa man rahima rabbuka sai wanda Allah madaukakin sarki ya ji kansa sai wanda ubangijin ka ya ji tausayin sa yace walizalika khalaqakum saboda haka ya halicce su kaga yace saboda haka ya halicce su ai hakuri ina ta fama da mura ne sosai da ba ku walizalika khalaqahu kaga walizalika khalaq saboda haka ya halicce su al-imam malik ibn anas yake cewa ai lil-ikhtilafi khalaqahu ya halitte su ne don su yi don su saba fariqun fil jannati wa fariqun fis sayyi su saba da juna wasu su zama yan wuta wasu yan aljanna fahimta imam malik akan wannan shine Allah madaukakin sarki ya halitte su za su kasu wasu su zama yan wuta wasu su zama yan aljanna shine ma'anar wali zalika khalaqahu to idan Allah madaukakin sarki ya halarci mutane dole sai sun rabu wasu su dan wuta wasu zama ƴan aljanna ka ita ka hana wannan ba zai yiwu ba wasu malamai suka ce khalaqa ahla al-batili lil-ikhtilaf wa khalaqa ahla al-haqqi lil-ittifaq abinda ake nufi da walizalika khalaqahum an halici waɗanda suke mabarnata akan sabani ma'ana walizalika khalaqahum yana komawa zuwa ga mutanen da ba na ƙwarai ba an halice su an yi su za su saba amma ma'abuta gaskiya su kuma an yi su lil-ittifaq idan su haɗu da juna kenan rabuwar nan tana komawa zuwa ga waɗanda ba na ƙwarai ba a wajen wasu malamai amma a wajen Imam Malik tana komawa zuwa ga al'umma duka ne al'umma duka za ta rabu wasu su zama mutanen kirki su shiga aljanna Allah ka sa mu ciki wasu zama mutanen banza su shiga su zama ƴan wuta wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta cika la'amla anna jahannama lallai zan cika wutar jahannama min aljinnati wan nas da aljanu da mutane ajma'in ga baɗin su wato Allah madaukakin sarki ya alƙawari sai ya cika wutar jahannama da mutane da aljanu kaga tunda Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin sai an cika wuta da mutane da aljanu kenan tun fil azal Allah madaukakin sarki ya hukunta dama akwai waɗanda za su karkace su saba wa daidai su zama ƴan wuta a daidai su a sanya su a wuta Allah ka saba ma ciki wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul kuma kowanne daga cikin su naqussu alayka muna labarta maka su min anba'ir rusuli na labaran annabawa da manzanni ma nusabbitu bihi fu'adaka abin da zamu tabbatar da zuciyarka da shi ana bawa annabi sallallahu alaihi wasallama labarin waɗanda suka gabata da irin yadda suka sassaba wa annabawansu da irin mummunan sakamakon da suka samu dan a rarrashi zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kaga mutanen ka sun bujire to ba kai ne farau ba muna yin haka ne ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu kuma gaskiya ta zo maka a cikin wannan wa mau'izatun da wa'azi wa zikra da gargadi lil mu'minin ga masu imani gargadi ne da wa'azi ga masu imani akan abin da ya faru na baya da ake ba su labari to anan kaga malam yana nuna mana cewa dole dai sai an samu rabuwa kuma Allah madaukakin sarki ya hana rabuwar nan amma dole sai an samu shi yasa ita shi kira zuwa ga gaskiya za ka yi ta yin sa ne amma kar ka yi tsammanin cewa wai batatu za su kare ba za su taba karewa ba duk abin da za ka yi kace mutane duk su zama shiriyu ba zai yiwu ba saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta fariqu fil jannati wa fariqu fis sayyi kuma saboda Allah madaukakin sarki yana son al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yana daga cikin mafi girman abin da Allah yake so a riga umartan mutane da kyakkyawan abu ana hana su gabar mummuna to shi yasa ita barna duk inda aka kokari aka kawar da ita to sai wata sabuwa ta zo wallahi sai kuna ganin kun gama da wata sai ku ga wata sabuwa wanda ta wata matsala ta zo haka zai kai malam yau ce fim inna Allah ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama sannan Allah madaukakin sarki ya umarci annabin sa min an yattabi'a ma unzila ilayhi wa la yattabi'a hawa'a man taqaddama min al-umam fi maqtalahu fi ya yanaku haka yake wato akwai kuskure da ya faru a cikin wannan bugu ma'anan ba za ta fita ba dole sai ka koma asali na littafin sai ka ga asalin abin da aka samu an samu wani sabdu ne akwai wani abin da aka cire a wajen bugu shine zan karanta shi yanzu kuji thumma inna Allah ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama min to daga nan sai a rubuta an yattabi'a ma unzila ilayhi an yattabi'a ma unzila ilayhi thumma inna Allah ta'ala amara nabiyahu afwan ba min din ba man ba man tana gaba ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزل إليه. أن يتبع ما أنزل إليه ولا يتبع أهواء ولا يتبع أهواء من تقدم. وأنكم أجنة من تقدم أنكم أجنة وأن يفادي من أشير بوتو أو أن النسخة. ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزل إليه ولا يتبع أهواء من تقدم من الأمم فيما اختلفوا فيه. ففعل صلى الله عليه وسلم وحذر أمته الاختلاف والإعجاب واتباع الهوى. قال الله تعالى في سورة حاميم الجافية: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم قال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. مالن يتي سنن الله مدوكاكين سركي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يا أمر شأن نبي سا أن يتبع ما أنزل إليه يبي أبن أكا سوكر مسا ولا يتبع أهواء من تقدم kada yabi soye-soyen zuciyar wanda suka gabata min al'ummi na al'ummomi fi makhtalafu fi cikin abin da suka saba kansa. Ana umartan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yabi abin da aka saukar masa. A wajen ahlus sunna abin da aka saukar wa annabi alaihi salatu wassalam shine alqur'ani da bayaninsa. Alqur'ani da bayaninsa domin masu inkarin sunnar annabi suna kafa hujja da irin waɗannan ayoyi. An ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yabi ma unzila ilayhi abinda aka saukar masa, sai su ta kunga shi ma annabi qur'ani kadai aka ce yabi. Qur'ani kadai aka ce yabi, ba a ce bu komai ba, saboda a wajen su ma unzila ilayhi shine ne alqur'ani kadai. Kuma wannan kaga kuskure, alqur'ani ya tabbatar da cewa bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi shi ma saukar masa ake yi, saukar masa ake yi alaihi salatu wassalam. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace da shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa ma yantiqu anil hawa. Shi annabi baya furuci da son rai. In huwa shi abinda yake furuci da shi, in huwa huwan nan yana koma zuwa ga mai ma din nan ma yamtiku anil hawa, baya furuci da son rai. In huwa waje suka ce in huwan nan yana koma zuwa ga qur'ani ne, to ai ba an bishi qur'ani a wajen ba. Tun daga farkon sura har zuwa nan ba inda aka yi magana alqur'ani. Wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa, sai aka ce wa ma yamtiku anil hawa, ba sunan qur'ani a wuri. Dan haka in huwa yana koma zuwa ga ma yamtiku bihi alayhi salatu wassalam. In huwa ay lam yakun ma yantiqu bihi sallallahu alaihi wasallam illa yuha, illa wahyi yuha. Abinda duk manzon Allah yake furuci da shi na shari'a ba wani abu bane face wahyi ake masa. Dan haka duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada na shari'a to wahyi ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ce inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu, ni an bani alqur'ani da kwatan kwacin sa irin sa. Ba qur'ani kwadai aka ba annabi ba, an bashi qur'ani an bashi sunna. An fahimta ko? To ana umartan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabi abinda aka saukar masa, kada yabi soye-soyen zuciyar waɗanda suka gabace shi na al'ummomi wanda suka yi sabani cikin sa. Wato ashe bin son zuciya suka yi shi yake kawo shi kawo musu sabani. Duk inda sabani yake na matsala shine wanda aka sa son rai. Ka rika maimaita wannan a zuciyar ka koyaushe. In sabani ba son rai ne ya sa shi ba, to wannan al'amarinsa mai sauki ne, kuma mai yin sa yana da uzuri a gun Allah. Amma sabanin da ba shi da uzuri shine wanda son zuciya ya shiga. shi yasa zaka ga a magabata na kwarai suna ba da kariya wa malamai da suka gabace su akan sabanin su saboda galibi sabani ne na wujhatu nazar fahimta ne ta bambanta amma ba sabani ne sore ba wancan dalilin ya dogara da shi wancan dalilin ya dogara da shi saboda haka suka yi sabani amma ba haka kawai wani yadda cewa wannan bai yi masa ba sai kawai ya inkarin hadisi ya karyata shi irin na zamanin yanzu da ake cewa wai kawai in kaga bai daidai hankalinka ba kawai karya ne wai in ka ji hadisi kawai ka auna shi da hankalinka in ka ga daidai da hankalinka to ka karba in bai daidai da hankalin maka ka aji kaga kenan shi hadisi a rana daya sai ya inganta sau goma ya zama mai rauni sau goma ko sau dari dan sai a gaya wannan ya ce ni yayi daidai da hankali na ce a ce to ya inganta a wajenka kai ba shi kai wannan bai daidai hankali na ce kai kuma abunka bai inganta ba to dan Allah wannan tija zai amfani shi naka da kace kai a hankalinka ya karba ko kuma nawa da bai karba ba da hankalin wa zai zama mana ma'auni to shine malamai yake cewa an ce manzon Allah kada ya bi soyayyen zuciyan waɗancan da suka gabata wanda a cikin sa ne suka yi sabani ففعل صلى الله عليه وسلم من دن الله يا ايكتا وحذر امته الاختلاف يكما تاوتر ده الامه ساكن ساباني والاجابه ده كما وات كوا يرنك جن اجاب برايه يجا cewa ra'ayinsa kawai shi kadai za abu ra'ayin kowa ra'ayin kowa ba sai nasa wattiba alhawa da kuma bin sore qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب حقيقة من با بنو إسرائيل الكتاب للتافي الكتاب بمعنى الكتب هم باسوا للتتفي والحكم مكا باسوا كنشي والنبوة مكا باسوا أن نبتكى ورزقناهم من الطيبات كما مكا أرضوا التاسو دادات أن أبو بوات أركاتا حال التتو وفضلناكم على العالمين كما مكا في تاسو على العالمين أكان تالكي واتو تالكن زامن نسو amma wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce khairul umam shi yasa malaman tafsirin sun ce alal alamina sai ce alimi zamanihi wato a cikin talikan zamanin su amma wannan al'ummar ita ce mafiyar al'umma gaba daya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan ay khiyaran ululan ku aka san ku ne zababbu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace antum tufuna 70 ummatan wa antum khairuha wa akramuha ala Allah ku cikon al'umma ta 70 ne daga cikin al'ummomin da akai kuma ku din nan ku ne mafi alheri mafi girma abun Allah madaukakin sarki ashe kenan an ce faddallahu ala alamina mun fifita su akan talikai ana nufin talakan zamanin su banda talakan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa atainahum bayyinatin min al'amri kuma muka ba su al'amari wanda yake bayyananne famakhtalafu basu yi sabani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm sai da ilimi yazo musu lokacin da ilimi yazo musu a lokacin ne kuma suka saba da sun yadda akwai annabi da za a aika na karshen zamani wanda shine mafi bici cikin dukkan manzannin Allah tabaaraka wa ta'ala kuma shine cikamakin annabawa to amma tsammanin su za a aika shi daga cikin banu Isra'ila da aka aika shi daga cikin Larabawa to a lokacin sai suka yi sabani shine Allah yace illa min ba'di ma ja'ahumul ilm bayan ilimi ya zo musu wato abinda suka sani ne ya bayyana kuma sai suka yi inkarin sa baghyan bainahum dan zalunci tsakanin su inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyama lalle ubangijin ka zai musu hukunci dai hukunci tsakanin su ranar al-qiyama fima kanu fi yakhtalifuna cikin abinda suka sance suna sabani cikin sa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri sannan muka azaka muka dora ka akan shari'a na al'amari fattabi'ha kuma muka ce kabi wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun shi ne mahallu shahi karkabi ahwa alladhina soyayen zuciyan wanda la ya'lamuna basu sani ba basu da ilimi innahum domin su lan yughnu anka min allahi shay'a ba za su iya wadatar da kai daga Allah madaukakin sarki da komai ba wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'dhin kuma lalle az-zalimai sashin su majibinta sashi ne wallahu waliyul muttaqin Allah kuma shine majibincin waɗanda suke masu tsare dokokin sa sai yace hada basairu linnasi wannan abun lura ne wannan izna ce wannan abun darasi ne da ya kamata mutane su dauka basairu linnasi wa hudan kuma shiriya ne wa rahmatun da tausayi li qaumin yuqinuna ga wadanda suke yaqini wato suke masu imani to mallan yana nufin a cikin wadannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya ga wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bi abin da aka saukar masa kada yayi abin da magabatansa suka yi wato al'ummobin da suka gabace shi su an saukar musu da wahayi amma abin takeishi abin bakin ciki sai suka bar abin da aka saukar musu sai suka koma ban sun zuciya haka suka yi cikin ibadunsu haka yi suka yi cikin hukunce-hukunce ibada kanta suka san sa rai a ciki abin da yayi musu su dauka wanda bai musu ba su aje haka hukunce-hukunce lokacin da aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama akan al-makzumiyya an yi mata hukunci ta yi sata za a yanke mata hannu aka zo neman beli wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ran sai baci Usama dan Zaid shine aka turo ana ganin shine masoyi na annabi alaihi salatu wassalam aka ce ka je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama kai ne al-hibbu ibn al-hibb kai ne wanda manzon Allah yana son ka yana son mahaifinka babu wanda zai je wannan ceton in ba kai ba tausayi yasa Usama yaje Usama yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya batare yace ya Usama atashu fi haddi min hududillah yanzu Usama a cikin haddin Allah ne kake zuwa neman ceto kake zuwa beli a cikin haddin Allah yace na rantsa da Allah inna na Fatima ce yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayi sata yace wallahi sai na yake mata hannu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani wannan fa shine abin da ya halakar da wanda suka gabace ku kanu idza saraqa fihi mudda'if wa aqamu alayhi alhadd sun kasance idan rarrauna marar gata yayi sata daga cikin su sai su masa haddi wa idza saraqa fihi alqawi taraku amma idan karfa dan gata yayi sai su kyale shi yace abin da ya halakar da su kenan son rai wannan shine abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi haka yake sanar da al'umma kada ku yi abin da wanda suka gabace ku suka yi kada ku bi son rai wallahi in kaga al'umma tana shiga cikin halaka ba abin da ya halakar da su zai bi son rai a cikin rayuwarsu ta duniya da cikin addini bin son zuciya shike halakar da al'umma amma in dai mutane za su sa Allah a gaba su ce gaskiya za su bi to wallahi kansu zai hadu kuma za su kai inda ake so su kai a cikin rayuwarsu da kuma addininsu to Allah madaukakin sarki ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi a ce annabi ya bi sore ba ya san bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsarkakekke ne zabo shi a cikin bayi ba zai yi ya bi sore ba to amma malamai suka ce irin wannan da ake cewa ana tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro da aka ce wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna da mu ake ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama lakinna almuradu bi ummatu abinda ake nufi al'umma yanzu ko kai aka tambaye da aka ce shin ga zai yi kace annabi ba son rai zai yi haka ba zai yi ba balle Allah madaukakin sarki ne fa kowa sanin sa ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake harshen sa ya tsarkake gabobinsa duka wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya tsarkake kiri ya tsarkake zuciyarsa yace a annabi sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi zuciyarsa ta karkata zuwa ga abin da yake ba daidai ba haka ya tsarkake ayyukansa yace ba zai yi a ce dabi'unsa ya waɗanda ba musu kyau ba yace wa idzaka la ala khuluqin azim yace ma zagal basaru wa ma tagha idan sama Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi ya tsarkake harshen sa da ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu to duk abin da yake tare da manzon Allah Allah madaukaki ya tsarkake shi to ka san cewa ya san ba zai bi son rai ba amma da mu ake kada bu son rai mu sai Allah madaukakin sarki yace kuma wannan magana da yito basair ne linnas gargadi ne wa'azi ne darasi ne gare mu Allah ya sa mu dauka to shine qala muhammad ibn husayn al-imam al-ajurusi yace hadha ma hadarani dhikruhu wannan shine abinda yazo mun wanda zan ambata mimma amara Allah ta'ala bihi ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallama cikin abinda Allah ya umurci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an yalzamul jama'ata su lazumci haduwa wa yahdharul furqa su lazumci rabuwa fa in qala qa'il idan wani mai magana yace fadhkur min sunan rasulillahi sallallahu alaihi wasallama to kuma ka ambaci wani abu na sunnar annabi annahu haddara ummatahu zalika cewa manzon Allah ma ya tsawatar da al'ummar sa akan wannan ila lahu na'am sai in ce da shi ya tsawatar wajibun alayka an tasma'ahu kuma wajibi ne ka ji maganar manzon Allah ma kamar yadda yake wajibi ka ji maganar Allah haka yake wajibi ka ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tahdharul furqa kanisanci wato rabuwa wa talzamul jama'a kuma kalizamci wato haduwa wa nasta'inu billahi wa tasta'inu billahi al-'azim kuma ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki mai girma saboda duk abin da za ka yi in baka samu taimakon Allah ba ba za ka yi shi ba ai za ka sha mamaki idan ya zamana mutun ne za a ce da shi al-qur'anin nan fa ba zai yi a fahimce shi ba zai taba yi a fahimci wannan al-qur'anin ba sai an saurari jawabin da manzon Allah ya yi sai ya ce maka sam ba gaskiya bane alqur'ani za a fahimce shi ba sai da maganar annabi ba amma shi kuma sai ya zauna ya maka bayani yanzu dan Allah in ba an rasa taimakon Allah ba yaushe hankali zai wannan ka zauna a gaban wani yana maka bayani ya ce maka ba wani bayani da zaka saurara na annabi duk bayanin annabi ya ce karka saurara amma shi ya zauna yana maka bayanin nasa bayani kuma ya ce ka dauka in ba mutum Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da tabewa ba yaya zai dada wannan amma da yake duk abin da ka sani sai an samu taimakon Allah shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah ba ka da wata dabara ba ka da wayo wallahi sai ka samu taimakon Allah kuma wasu in kana ganin cewa sun sani suke yi sun yadda su zaɓi mutane don wata duniyar su zaka ga cewa wasu a kifin suke wallahi su sun dauka gaskiya ne idan masu cewa gaskiya ne din nan ka sa wazi yan kala gato haka ake duk abin da ka ce gaskiya ne haka kaman kai ne an faɗi gaskiya kace Allahu akbar to sai ya ce gaskiya ne haka zaka ji mutum yana ta dambele Allah ka tsare mu Allah ka yi mana taimako da taimakonka ka tabbatar da mu akan addininka in Allah madaukaki ya kai mu karatu na gaba bayan sallah in Allah ya kai mu sai mu tashi akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da malam ya kawo waɗanda suke wajabta al'umma ta hadu kuma take hana ta rabuwa Allah ka hada kan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kanisan ta su da rabuwa ka hada su akan littafin ka da sunnar ka da sunnar annabin ka da akan fahimtar magabata na kware abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana